إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك مرساك سادوا أوين مجلسنا كرنت للتاف الكافي نا إمام ابن عبد البر المالكي أسكن للتاف الجامع نون للتاف مع البركة درس منا يوشينا درسنا أكو يومنا شاء توقف صدواتا ذو القيدة شكرا دوبو دايدا لديه دودا أربعين آبا هجر مائكي صلى الله عليه وآله وسلم وانريدات لترى كواتا بقي شكرا دوبو بيودا أشران من ركم الله سبحانه وتعالى إيمانا توفيقي ساتين دي قباتا منفارة بياني أكان بياني دمالا يكاو دنغني دا ɗalibin ilimi ya girmama malaminsa ya zamanto mai ladabi tare da malaminsa, inda malai ke cewa wa bi qadri ijlali talib lil alim yantafi'u bima yufidu min ilmihi, gurgudan yadda ɗalibi yake girmama malaminsa zai fa'idanta da ilmin malaminsa. Ma'ana ɗalibin da yana girmama malami zai fa'idanta da ilmin malamin, ɗalibin da baya girmama malaminsa ba zai fa'idanta da ilimin malaminsa ba. Kuma idan kana girmama malami shine zai baka lokaci, amma sai ka na ɗalibin ilimi kana kaddara malaminka kana girmama shi, zai baka lokaci ya fahimtar da kai ya karantar da kai yadda ya kamata. Amma duk sanda malami ya fahimci cewa ɗalibinsa baya girmama shi baya kaddara shi, to ba lallai bane a wato malam ya bada lokaci ya fa'idantar da ɗalibi. Kuma girmama malami manhaji ne na magabata wanda suka tafi akai gaba ɗaya tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana wasafta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan suna zaune a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka anna ala ru'usihim at-tayr, kace kamar tsuntsaye ne suke zaune a kawunansu. Wannan yana nuna wato irin yadda suka kai ƙarshe wajen nutsuwa da wato zama na ladabi tare da manzon Allah. Idan mutum yana motsi ba yadda za a yi tsuntsu ya zauna kansa, to rashin sabar rashin motsinsu ya kai kace kamar tsuntsaye ne a kansu. To ga wannan ya kai duk wani munzali na nutsuwa da in ladabi a majalisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shi yasa a darasin ne gabata muka kawo maganan imam Tawus ibn Kaysan yake cewa inna min as-sunnati an tuwaqqira al-alima, yana daga cikin sunna a matsayinka na ɗalibin ilimi ka girmama malaminka wanda kake karatu a gurinsa. Imam Shafi'i kamar yadda Imam An-Nawawi ya kawo cikin muqaddimar littafinsa Al-Majmu, Imam Shafi'i ya kasance idan yana zaune a majalisin Imam Malik yana ɗaukan darasi yake cewa na kasance ina juya takadda da hankali domin kada Malik malamina ya ji motsin juya takadda. Juya takadda ba wani abu bane, to amma idan ya juya da sauri ta yi takaddar ta danyi kara kadan to bai san yayi haka Imam Malik ya ji wannan yana ganin wannan rashin ladabi ne ya juya takaddar ta yadda takaddar za ta dan kara Imam Malik ya ji motsin takaddar yana ganin wannan rashin ladabi ne sai ya juya takaddar da hankali haka yake wa malaminsa Imam Malik to shi ma Shafi'i da ya zama to malami yana karantarwa to almajiransa su ma suka girmama shi kamar yadda shi ma ya girmama malaminsa Rabi' ibn Sulaiman har walayu shi ma Imam an-Nawawi ne ya kawo a cikin muqaddimar litafinsa al-Majmu' Rabi' ibn Sulaiman al-Majiri da Imam Shafi'i yake cewa majtara'tu an ashraba al-ma'a والشافعي ينظر إلي هيبة له بين إيا شان وابا أقبان شافعي ينا كلونا سبو دا ياتكا من كورجيني إنا غا كورجيني سا ياتكا من إلو إنا غا كورجيني سا سبو دا جلما ماشي دا كدراش بين إيا شاروا مالا موسى ينا كلونا to kaga wannan misali ne ko misalai ne kadan daga cikin daruruwa misalai na yadda magabata suke wata girma malamin su a lokacin da suke karban ilimi a gaban malaman su to shi yasa suke cewa ma wasala man wasala illa bil hurma wa ma saqata man saqata illa bi tarki al hurma wanda ya isa ilimi ya isa ga ilimi domin neman ilimi hanya ce kowa zai shige ta duk ɗalibin ilimi idan ya fara neman ilimi tafiya ce mai tsawo ya fara ta ya shiga hanya zai yi tafiya na neman ilimi to wanda ya girma malaminsa sai ya isa ga muradinsa ya samu ilimin amma kuma wanda ke bai girma malaminsa ba bai kiyaye ladabin ilimi ba to sai ya fadi ba zai iya kai ga gaci ba ba zai kai ga wato manufarsa ta samun ilimi ba to yana da kyau a ɗaliban ilimi su mai da hankali wajen girmama malami wannan sunna ce wato tabarki ne na magabata tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa kan tabi'ai da tabi'u tabi'ina da wadanda suka biye da su magabata ya kai matsayin da hatta sarakuna shugabanni suna girmama malamai suna kaddara ilimi a misalin ko da kissar Sulaiman ibn Abdul Malik tare da Ata ibn Abi Rabah labari ne shahararre Sulaiman ibn Abdul Malik a lokacin yana khalifa a daular musulunci ya zo aikin hajji shi da ƴaƴansa a cikin wannan aikin hajjin suka buƙaci su yi tambaya saboda wata matsala da ta shawo kansu suka ji gurin Ata ibn Abi Rabah dan neman fatawa sai suka tare da shi yana sallah suka zauna shi da yayansa guda biyu suka jira a lokacin shi ne khalifa daular musulunci gaba daya sai da ya zauna ya jira Ata ya gama sallarsa ya gama sallah sai yake cewa Allah gaka malamin na da tambaya abu mamaki Ata bai ma juya ya kalle su ba ya juya musu kiyarsa suna zaune a bayansa ya juya musu kiyarsa suka tambaye shi ya ba da amsa suka tashi suka tafi su to kaga sarki ne gaba daya khalifa ne gaba daya na daular musulunci irin yadda ya zo na duk da cewa Ata asalinsa bawa ne wanda aka yanta shi to shine har irin yadda Ata ya mu'amalance su bai ma juya ya kalle su ba a matsayinsa na khalifa wannan abu ya masa zafi da suka tashi yake cewa ƴaƴansa ya ku ƴaƴana ku tashi ku nemi ilimi wallahi wannan kaskanci da muka gani a gurin wannan bakin bawa wallahi ba zan taba manta da shi ina asalinsa bawa ne kuma baki ne amma duk da haka saboda ya nemi ilimi Allah ya ɗaukaka shi ya ba shi wannan matsayi shi kuma khalifa duk da baya so dole ya tsaya ya girmama wannan ilimin. To har inda har sarakuna suna yi wa malamai haka, ina ku sauran jama'a? To gaskiya wannan wani wato bangare ne muhimmi a wanda yau a cikin harkar neman ilimi a yau wato yayi rauni, kiyaye ladabin ilimi, kiyaye ladabin malami, girmama malami, wannan wani abu ne wanda yayi rauni. To shine malam ya kawo wannan a takeice, wa bi qadri ijlal at-talib lil-'alim yantafi'u bima yufidu min ilmihi. Sai malam yake cewa wa qad jitalabna, da hakika mun kawo min fada'il al-ilmi, daga falaloli na ilmi, wa adabihi, da ladubbana neman ilmi, wa ma yalzamu al-'alima, da abin da yake lizimtar malami, ma'ana abin da ya zamanto wajibi akan malami. Malami yana da siffofi, yana da ladubba shi ma kansa, aiki da ilminsa ya zamanto mai ikhlasi, ya zamanto mai tawazu'i, ya zamanto mai gudun duniya. Shi ma malami akwai abin da ya lizince shi, akwai abin da ya wajaba a kansa. Ya zai karanta da almajiransa, ya zai mu'amala da almajiransa, ya zai mu'amala da sarakuna, ya zai mu'amala da sauran jama'a, duk akwai waɗannan ladubba. Yake cewa mun kawo abin da ya lizimci malami, ya danganci malami, wal muta'allima, sannan mun kawo abin da ya danganci ɗalibin ilimi, ya lizimci ɗalibin ilimi, abin da ya zamanto wajibi akan ɗalibin ilimi, al mutakhalliq bihi, mai siffantuwa da ilimi, neman ilimi, ma'ana wanda neman ilimi ya zamanto wato siffarsa, ya siffantu da neman ilimi, ya shiga hanyar neman ilimi, to shi ma akwai abin da ya dangance shi, abin da ya zamanto wajibi a kansa. Ita duk wanda mun kawo waɗannan bayanai, wa luzumahu wa imtithaluhu, a nan wannan tabbas da ke hannunmu, taba a ce muhakkaka, malam ya yawa waɗannan kalmomi guda biyu, wasali da rufa'a damma, wa luzumuhu wa imtithaluhu. Amma da na tsaya na yi kalli, ni da iya fahimta ta, na ga kamar wannan bai da wajihi. Abin da ya fi dacewa shi ne wa luzumahu wa imtithaluhu, tunda malam yake cewa wa qad jitalabna, mun kawo min fada'il al-ilmi, daga falolin ilmi, wa adabihi, da ladubban ilmi, wa ma yalzamu al-'alima, mun kawo abin da yake lizimtar malami, wa muta'allima, da abin da yake lizimci, ya lizimci wato ɗalibi mai neman ilmi, al-mutakhalliq bihi, mai siffantuwa da ilmin, wa luzumahu, haka ya kamata ya zama, tunda ma'tufun ne akan wa ma yalzamu, da sauransu. Ma'ana wa luzumahu, mun kawo bayanin ilmi, neman ilmi lazimi ne, dhamiri zai koma ga ilmi, wa luzumahu wa luzumal ilmi, cewa ilmi lazimi ne, musamman ilmin da yake da shi ne mutum zai gyara addininsa, zai gyara ibadunsa, dole mutum ya nemi wannan ilmi. Wa luzumahu, mun kawo bayanin yadda ilmi ke zamanto lazimi, wajibi, wa imtithaluhu, da kuma aiki da ilmin, a nemi ilmi kuma a yi aiki da shi. To aina aka kawo, aina ya kawo, shi ne malam yake cewa mun kawo su waɗannan abubuwa duka, fi kitabi bayani da ilmi, a cikin littafin da muka rubuta dangane da bayyana matsayin ilmi. Sunan littafin jami'u bayani da ilmi wa fadlihi, yana nan an buga shi bugu da yawa, akwai bugu wanda aka yi masa tahkiki, aka yi masa aiki, aka yi bayani akan duk kusan mafi yawan asar da hadisi da ya kawo, akwai wanda ya tahkikin ya yi bayani ingancinsu da launinsu, suna nan a cikin mujalladai manya-manya guda biyu, kusan shafi 1000, jami'u bayani ilmi wa fadlihi. Yace mun kawo a cikin wannan littafin abin da ya shafi ladabin malami, ladabin ɗalibin ilmi, ma yashkil alima, abin da zai warkar da malami. Malami yana da buƙatuwa, akwai abubuwan da ya kamata ya sani, akwai abubuwan da ya kamata a ce ya san da su. To idan ya karanta wannan littafin, malami zai samu duk abin da yake buƙata na ladabin malami na halayen sa da kuma irin yadda yake mata ya rayu wa yuqirru aynahu zai faranta masa rai idan malami ya karanta littafin nan lalle ko zai farin ciki saboda irin abubuwa na ilmi hadisan manzon Allah da manzarin makabata da maganganu na hikima da malam ya kawo a ciki wa yakfil mustarshida kuma zai ishi mai neman shiriya duk wanda yake na neman shiriya a bangaren wato neman ilmi da ladabin ilmi da matsayin malamai da sauransu to idan ya karanta wannan littafin littafin ya ishe shi duk abin da yake bukata zai samu a ciki wa yubsiruhu kuma zai gadar masa da basira shi mai neman shiriya zai samu basira idan ya karanta littafin jami'u bayani al-ilmi wa fadlihi na'ibun abdul bar wa yubsiruhu zai sa shi zama to yana da basira basira kuma tana daukan ma'anar quwwatu al-qalbi al-mudrika mutum ya zama to yana da wato fahimta kwakwara a cikin zuciyarsa mutum ya zama to yana da fahimta wannan basira ce sannan kuma al-basira tana da ma'anar ilmi da yaqini ka zama to kana da yaqini akan abu domin sani iri biyu ne akwai abin da zaka san shi ka san shi kana da yaqini ba ka da kokonto akai duk juyin da za a yi kana na kan bakanka ba za ka canja fahimtar ka ba don ka fahimce shi kikkiawar fahimta kana da yaqini ba ka da kokonto al-ilmu wal yaqinu min ghairi shakki wannan shine basira ta yi wani sa'ali mutum ya san abu amma da shakka kana ganin kamar ka fahimce shi amma da zar wani ya maka shubha suka ji rikitar da kai to kaga wannan sanin da kai ba bisa basira bane to shine yake cewa wa yakfil mustashira zai ishi mai neman shiriya wa yubsiruhu zai gadar masa da basira idan ya karanta wannan littafin sai ya samu hujja ku kwara ya samu fahimta ku kwara ba tare da shakka ba sai yake cewa walhamdulillahi kathira wato dukkan yabo ya tabbata ga Allah kuma kathira hamdan kathiran godiya mai yawa walhamdulillahi kathira hamdan kathira godiya mai yawa kama huwa ahluhu kamar yadda yake Allah ta'ala kamar yadda yake dama Allah madaukakin sarki shine ahlan yabo da godiya malam ihala yayi malam ya kawo cikin layi guda biyu uku ya kawo sai ya maka ihala in kana neman ƙarin bayani sai ka koma mai ka karanta a can domin ci zai faɗa da bayani kaga wasu abubuwa muhimmai da yake sai kawo ba za su samu shiga ba kuma littafin kitabul jami zai yi tsawo kuma ba su yi tsawaita jawabi to shine ya ihala zuwa ga littafinsa kuma an rubuta littafai da yawa akan wannan abin da ya shafi ladabin ilmi ladabin littafi ladabin zama gaban malami ladabin hatta abokanka na karatu ya za ka yi mu'amalance su ya za ka rubuta rubutu da za ka yi ya za ka yi shi wanda irin alƙalami za ka yi amfani da shi duk wani malami sun yi bayani malami sun yi rubutu da yawa akan wannan da gaske irin su wato akhlaqul ulama na ajuri akwai aljami li akhlaqir rawi wa adab as-sami na al-khatib al-baghdadi akwai al-hasu ala talab al-ilm li na abu hilal al-askari irin su adabu al-imla'i wal istimla' na as-sam'ani tadhkiru as-sami' wal mutakallim na ibnu jama'a wannan ma maga ba ta sun yi rubutu da yawa haka na malaman zamani na baya sun yi rubutu da yawa akan wannan irin su hilyatu talib al-ilm na الشيخ بكر أبو زيد ده إنسو معالم في طريق طلب العلم نا الشيخ عبد العزيز محمد السدحان سنانا ليوا أكو إنه وده يتترى ربوتي ده ما لم يسكي أكو أبو ليش في منهج لي من علم يا ذاك نمي علمي مي لدب الماجري مي لدب مالمي لتفيد ما لم يسكي ربوتا أكو ونن بنغران كوي يا تترى سو ya tura su a cikin wato moki website na multaka ahlul hadith wajen littafai 140 ya tattara su yace wannan iya abin da ya samu kenan inda akwai wani wanda zai kara sai ya kara kuma wasu bayan shi ya yi posting wannan ya tura wannan wasu suka kara wani ya tura guda biyar, wani ya tura guda goma. Bayan dari da 40 da ya kawo, akwai waɗanda shi bai iya ya ajiye hannunsu a kai, bai iya ya kawo su ba, wasu kuma suka rika turowa. Duk suna magana kan me, ya za ka nemi ilimi, gurin wa za ka yi karatu, bace irin wadanne irin siffofi a matsayinka na ɗalibin ilimi ya wajaba ka siffantu da su. To ga wannan ya nuna cewa neman ilimi ba da ka za a yi ba, haka kawai za ka yi sha'awar neman ilimi ka je ka dau littafi ka je majalis ilimi ka zauna ba, ko haka kawai ka dau littafi ka je gaban malami ba, ko haka kawai ka dau littafi ka ta karantawa ba ka da malami ba. Akwai tsari manhaji wanda magabata suka tafi a kai na baya, suka gashi wannan daga gare su, yarithu al-khalafu an salaf, na baya yake ɗaukowa yake gadar wannan daga waɗanda suka gabata har zuwa yau. To amma kamar da muka yi bayani a rayuwar mu ta yau, da yawa daga cikin ɗaliban ilimi ko hatta malaman kansu sun fita daga wannan tsarin. To shi yasa karatun sauro idan ka je, wato za a fara kafin ka fara neman ilimi ma sai a fara karantar da kai a ta'alimul muta'allim, nazar ruji shi za a fara karantar da kai, ka san girman ilimin, ka san girman malamin, ka san girman littafi, a ladabtar da kai, a baka ladabi, sannan ka fara karatu. To duk wanda ya tafi akan wannan tsarin dole zai girmama ilimi, zai girmama malaminsa, ba zai karamba ne wajen neman ilimi ba, kuma ba zai wulakantar da ilimin nan ba. To amma duk wanda ke bai tafi akan wannan tsarin ba, ka nemi ilimi ba tare da ka kiyaye ladabin ɗalibin ilimi ba, ba tare da ka kiyaye ladabin malami ba, ba tare da ka kiyaye ladabin majalisin neman ilimi ba, to sai ka ji mutum bai kiyaye darajar wannan ilimin. Ita shirme ko babu wanda ya isa yi masa magana, idan an masa magana sai ce ni digarin daban da malami. To kaga wannan hatsari. To shi yasa yana da kyau malamai su karanta da ɗaliban ilimi adabu talabil ilmi, wannan shi ne zai tsare mutuncin ilimin da malaman kansu da kuma almajiran kansu. To shi ne malam yake cewa bayan ya yi maganganu, ya ihala ga littafinsa da ya rubuta a kan wannan ɓangare, malam ya ci gaba da cewa to bayan ya yi ishara zuwa ga ladabin malami, sai kuma yake kawo tajriba ta rayuwa, ya mutum zai rayu da mutane. Yake cewa wa min shiyami al-aqili wal-ali, yana daga cikin halaye na mai hankali, shiyam jam'u shima, shima shima kuma shine mai al-khuluq wa tabi'a, tabi'a da hali, yana daga cikin halayen mai hankali. Wal alimi da kuma malami, inda mai hankali kake, inda malami kake, to a ce yana da kyau a ce kana da wannan sifa da malam zai kawo. Mecece wannan sifa, menene wannan halin? To shine yake cewa an yakuna arifan bi zamanihi, mai hankali malami yana da kyau ya san zamaninsa, zamanin da kake rayuwa, da mutanen da kake rayuwa da su, da garin da kake rayuwa, waɗanne irin mutane ne, me halayensu, me abin da yake alkhairi a wannan gari, menene abin da yake sharri a wannan gari. Kar ya zama to kana rayuwa a gari amma baka san me yake tafiya a gari ba, kar ya zama to kana rayuwa a gari amma baka san halayen mutane ba. To indai mai hankali kake, malami kake, ya kamata ka san abin da yake tafiya a zamaninka, domin idan baka san abin da yake tafiya a gari ba a zamaninka ba, abubuwa na alheri za su kubce maka don baka san me yake tafiya ba. Kuma idan baka san zamaninka ba, wasu abubuwa na sharri sai ka ji ka fada a ciki. To zamaninka dole ka rayu tare da zamaninka. To shi yasa mai iya magana yake cewa arafu sharra la li sharri lakin li tawqihi faman la wa man la ya'rifu sharra min an-nas yaqa'u fihi naso in san sharri ba dan sharrin ba dan sharri ba da amfani yace lakin li tawqihi domin in kauce masa in guje masa do ai sai ka san abu sharri ne babu alkhairi ka buka kauce masa abin da yake sharri ne idan baka sani ba sai ka dauka mutum wani abu ne na alkhairi sai ka jika fada a ciki ka cutu yace man la ya'rifu sharra min an-nas wanda bai san abin da yake sharri ba daga cikin mutane yaqa'u fihi zai fada a ciki to shine malami yake cewa yana da kyau malami mai hankali ya san zamanin da yake ciki to shi yasa ma maluman suke kawowa daga cikin sufofi ko sharra sharruda na malami mai fitawa ya san ya zamana ya san al'adun mutanen gari idan baka san al'adun mutanen gari ba sai ka je ka bada fatawa kai barna ka kawo barna domin a lokuta da dama al'ada na da tasiri wajen fatawa domin akwai abubuwa da shari'a ta gina su akan al'ada musamman al'adu waɗanda ba su saba wa shari'a ba duk wannan ba zai yi ba sai idan ka san zamanin da kake ciki wanda kuma yana nuna cewa dalibin ilmi ko mai hankali malami yana da kyau ya amfana da abubuwa na ci gaba waɗanda ya riske su ya tarar da su a zamaninsu domin yanayin zamanin ne ya kawo in kace ba za ka rayu ba za ka yi amfani da wajen al'amuran ba sai a yi rayuwa a wannan zamani ban da kai kamar misali wannan zamanin namu ne malami mai wa'azi in ya ce ba zai amfani da social media ba ba zai amfani da waya ba ba zai amfani da computer ba ba zai amfani da internet ba kaga wato zai wahala ya amfani da mutane zai wahala jama'a sun ba amfani da shi abubuwa da yawa na wannan zamanin suna faruwa bai ba sani kuma idan ya tashi ba da fata sai ya kuskure domin abubuwan da suna tasiri a rayuwar mutane to shine yake cewa wa min shiyamil aqil yana daga cikin halayen mai hankali wal alim da kuma malami an yakuna ya zama arifan bi zamanihi ya san zamaninsa muqbilan ala sha'nihi mai gabatowa akan al'amarinsa ka mai da hankalinka akan abin da ya shafe ka kada ka damu da abin da bai shafe ka ba ga wannan kamar tawkili ne a na maganarsa wanda ya kawo a farkon babin wa min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni wanda yake kuma hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin kyautatuwar addinin mutum ya bar abin da bai dame shi ba ya bar abin da bai shafe shi ba ta yaya za ka yi wannan din ka bar abin da bai shafe ka ba ta yaya an takuna muqbilan ala sha'nika ka mai da hankalinka akan abin da ya shafe ka abubuwan da suka shafe ka suna da yawa a wannan rayuwa in mutum zai tsaya ya ce zai kula da addininsa kadai ba ya ishe shi aiki ba sallarka azuminka zakka aiki hajji wadannan arkan din nan kawai uwa uba tauhidi yara imaninka ka san Allah da sufofin Allah ka san tauhidi tsantsa ka san shirka abubuwan da za su bata maka imani ka san wadannan ba ya ishe ka aiki ba yau nawa ne daga cikin mutane yau wanda za ka kama shi wato abin da yake wajibi a bangaren aqida ya sani abin da yake wajibi a bangaren sallah ibada duk ya sani nawa ne daga cikin mutane kaɗan ne amma mutum ba zai tsaya ya koyi waɗannan al'amura ba amma ya shagara da abubuwa daban maganar siyasa maganar mutane rayuwa magana kan rayuwar mutane abubuwa da dama abin da ya shafe shi bai yi ba to kaga wannan in ji Imam Ibn Abdul Barr wannan yana daga cikin rashin hankali ne yana daga cikin rashin hankali ka shagala da abin da bai shafe ka ba in kana da hankali me za ka yi za ka bar abin da bai shafe ka ba za ka shagala da abin da ya shafe ka kuma haka malami bai kamata ya zama ya yi shagala da abin da bai shafe shi ba duk malamin da yake yana bata lokacinsa yana shagala da abin da bai shafe shi ba bai cika malami ba to shine yake cewa wa min shiyamil aqili yana daga cikin halaye da dabi'u na mai hankali wal alimi da kuma malami an yakuna ya zamana arifan bi zamanihi muqbilan mai gabatowa wa ala sha'ani akan abin da ya shafe shi, sannan kuma hafizan lisanahu, yana daga cikin sufofin sufofi da halaye na mai hankali da malami ya zamanto mai kiyaye harshensa. Hafizan lisanahu, kada ka zamanto mai yawan surutu, mai yawan hira, kana magana akan abin da ya shafe ka da bai shafe ka ba, da abin da aka sa ka da abin da ba a sa ka ba, da abin da zai amfane ka da abin da ba zai amfane ka ba, ba ka tsare harshenka. To wannan ma alama ce ta rashin hankali, ƙarancin hankali da kuma rashin cika zama malami. Hafizan lisanahu, hadisai da yawa sun zo akan muhimmancin tsare harshe, tsare harshe, domin malami suke cewa laifukan da mutum zai yi da harshensa sun fi laifukan da mutum zai yi da sauran gabansa. Laifin da za ka yi da harshen, laifukan da mutum zai yi, zunubai da mutum zai aikata su da harshe sun fi zunubai da zai yi da sauran gabbai. A sakin karatun da ya gabata mun kawo hadisin Uqba dan Amir wanda Imam Tirmidhi da Imam Ahmad suka rawaito. Uqba ibn Amir ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, man najatu, me tace hanyar tsira ya Rasulullahi, me zan yi in tsira daga azabar Allah, in kubuta daga azabar Allah, da fitina in kubuta daga fitina, in kubuta daga sharri? Sai manzon Allah ya ce imlik alayka lisanak, a wata riwayar amsik alayka lisanak, ka tsare harshen, ka kiyaye harshen. Haka nan a hadisin Mu'az dan Jabal, hadisi shahararre wanda Imam An-Nawawi ya kawo cikin arba'una, wanda Imam Tirmidhi ya rawaito, Mu'az dan Jabal Allah ya kara masa yadda, ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa ya Rasulullahi, ka faɗa min aikin da zai shigar da ni gidan aljanna kuma ya nisantar da ni daga wuta. Akhbirni bi amali yudkhiluni aljannata wa yub'iduni anin nar. Sai manzo Allah ya ce kai tab laqad sa'altani an azim, ka tambaye ni dangane da wani al'amari mai girma. Sai manzo Allah ya ce wa innahu la yaskiruna ala man yasarahu Allahu alayhi, amma duk da haka mai sauki ne ga wanda Allah ya sauƙaƙa masa. Amma yana da girma, amma idan Allah ya kawo da sauki to sai ka samu wannan aikin da zai sa ka gidan aljanna ya kare ka daga wuta. Sai manzo Allah ya ce za ka bauta wa Allah, ba za ka masa shirka ba, za ka yi sallah, za ka yi azumi, za ka bada zakka, za ka yi aiki hajji. Sai ya ce ba zan faɗa maka kofin alkhairi ba, ala adulluka ala abwabil khair, yake ce masa asumu junna wa sadaqatu tutfi'u alkhati'a kama yutfi'u alma'u an-nar wa salatu ar-rajuli fi jawfi al-layl, ba zan faɗa maka kofin alkhairi ba, azumi garkuwa, ka yi azumi, sadaka tana kankare zunubi, sannan kuma ka yi sallah cikin dare, duk wani ayyukan na alkhairi ka yi su. Sai ya ƙara da ce masa ala ukhbiruka bi ra'sil amri kullihi wa amudihi wa zirwati sanabi, ba zan fara maka wato ainihin tushen al'amarin ba, da kuma ginshikin al'amarin, da kuma ƙololuwa na wani al'amari, musulunci da sallah da yin jihadi. To bayan wannan ya faɗa masa wannan aikin alkhairi manya-manya da yawa, duk ayyukan masu girma kowane daga cikin abubuwan da manzon Allah ya faɗa masa. To amma duk da haka sai manzon Allah a ƙarshen hadisin yake faɗa masa ala ukhbiruka bi milaki zalika kulli, shin ba ka so in faɗa maka abinda zai tara maka abubuwan da suka gabata gaba ɗaya, sallah da azumin da zakka da aikin hajji da jihadi da sadaka da azumin da sallah cikin dare, bi milaki zalika kulli, abinda zai mallakar maka abubuwan da suka na faɗa maka nan gaba ɗaya? Sai ce bala ya Rasulullah, ina suka faɗa mun ya Rasulullah. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama harshensa, sai ce kuffa alayka hadha, ka tsare wannan. inda kana so ka cimma abubuwan da suka gabatar nan gaba daya ka samu alheri ka cimma wuri su to ka tsare harshenka ka kiyaye harshenka sai Mu'az ya mamaki sai ya ce ya Rasulullah shin za a kama mu da laifin abun da muka aikata da za a kama mu da harshen mu magaran da muka yi masa zama to laifi sai a kama mu da maganganu da muka yi da harshen mu harshen na dole sai mu yi magana da shi sai manzo Allah ya ce thaqilanka ummuka al'amarinka da ban mamaki ya Mu'az wa hal yakubbu an-nasa fi an-nar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasa'ir al-sinatihim ai babu abin da yake wato jefa mutane cikin wuta ta fuskokin su kamar ayyukan harsunan su abinda harsunan suka girbe maganganun da suke da harshen su mafi yawan jama'a su ne za su zama to sanadiyar fadawar su cikin wutar jahannama mutum ya kiba ko mutum ya annamimanci ko mutum ya ƙarya ko mutum ya kazafi ko mutum ya yarfe abubuwa ne laifuka da yawa da harshe da mutum zai yi a sanadiyar wannan alamar da hukuncin sarki sai ya jefa shi cikin wutar jahannama to kun ga bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada wa Mu'az manya-manya ayyukan nan a ƙarshe ya zo ya dunkula masa magana ya ce ya kula da harshensa bayan duk yi waɗannan al'amura duka idan bai kiyaye harshensa ba ma'ana har yanzu da matsala to shi ne wanda yake cewa hafizan lisanahu mutum ya zama mai kiyaye harshensa saboda haka dole musulmi ya gujewa annamimanci cin naman mutane da kuma jita-jita an ce aka ce ba tsaye da ba dalili kai ta ba ta lokacinka akan wannan ba alkhairi bane domin ta yi mutum ya faɗi kalma ɗaya bai ɗauke ta a bakin komai ba ka raina ta kalma ɗaya fa amma sai wannan kalmar ta zama to sanadiyar halakar mutum kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan cikin hadisin Bukhari daga hadisin Abu Hurairata Allah ya ƙara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا متين زي فدي كلمه ديا ود الله يا يد ده ايتا ود ذات جاو مسا يردر الله كلمه تي ديت اما وانا كلمه ده كفديتا الله يانا سانتا لا يلقي لها بالا بيدو كيتا باكين كومي با تا يو ما بيسن شي وانا ابو الخيري ني با كفديتا بك سن ما كفديتا با amma kalma ce wadda Allah yake so sai a sanadiyar wannan ya rufa'uhu Allahu biha darajat sai Allah ya kara maka darajoji na alkhairi na lada baka san maka faɗe ta amma dake kalma ce wadda Allah yake son ta sai ka samu daraja da falala a gurin Allah subhanahu wa ta'ala yace wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhati Allah lalle babu shakka bawa zai faɗi wata kalma guda daya daga cikin kalmomin da suke jawo fushin Allah Allah baya son su Allah yana fushi da su la yulqi laha balan bai dauke ta a bakin komai ba ka fade ta ka wuce baka san maka fada ba to amma sanadiyar wannan inji manzo Allah yahwi biha fi jahannam sai mutum ya fara cikin wutar jahannama saboda wannan kalma daya fade ta kalma daya ta bai dauke ta a bakin komai ba saboda haka harshe yana da hatsari dole musulmi ya zama yana tsare harshensa baya da zai mutum ya tsare harshensa sai ya ɗauki wasu matakai da yawa muhimmai daga ciki mutum ya karanta cuɗanya da mutane domin in za ka shiga cikin jama'a zai wahala sai baka yi magana ba to in kana karanta cuɗanya da mutane to kaga wannan zai taimake ka wajen tsare harshenka sannan kuma mutum ya shagaltar da harshensa da me da zikiri musamman zikiri mutum ya saba wa kansa ambaton Allah kuma wannan ba sai a majalisi na ilimi ko a masallaci wala kana zaune a masallaci ba a'a ka saba wa kanka ambaton Allah a duk inda kake kana tafiya kan titi kana cikin mota ko kuma kana zaune a majalisi ko kana kasuwa ko kana office zai ambaci Allah subhanahu wataala in ka saba wa kanka wannan to wannan zai taimake ka ka tsare harshenka hadisin Tirmidhi wannan hadisi shahararre wannan mutum ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah inna shara'i al-islam qad kathurat alayya fa akhbirni bi shay'in atashabbathu bihi shari'o'ina addinin musulunci ayyuka na addinin musulunci sun yawa ya rasulullah ba zan iya yin dukan su ba ka faɗa mu wani abin da ke zan yi riko da shi gam gam zan rike shi da kyau zai amfani ni duniya da lahira sai manzon Allah yace la yazalu lisanuka ratban min dhikrillah kada harshenka ya gushe yana jike yana danye sharaf da abatin Allah subhanahu wataala ma'ana kada harshenka ya bushe ya zama kullum danye ma'ana kada ka yanke ambaton Allah ko yaushe zama duka kana ambaton Allah da safe da yamma da malaike da daddare kana zaune kana tafiya kana kwance kai kadai kana cikin jama'a to ya zama to kana ambaton Allah subhanahu wataala jumla ce takaitacciya amma ta kunshi alheri da yawa to yana da kyau musulmi ya saba wa kansa ambaton Allah subhanahu wataala to wannan kafa ce dama ce da za ta taimaka masa ya tsare harshensa ba zai fada cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya haramta masa ko ya hana shi ba ka duk wannan yana daga cikin siffofin mai hankali halayen mai hankali ashe yawan surutu ba kan gado mara kan gado ba ka'ida ba hankali ba ne ba hali ne mai hankali ba mai hankali ba yawan surutu zai irin auna magana shi ya san me zai fada yaushe ya kamata yi magana yaya ya kamata yi magana duk mai hankali in zai bude harshe zai bude bakinsa yi bayani dole sai ya tuna da waɗannan al'amuran shin akwai bukata yi magana to indai akwai bukata me amfanin wannan maganar to in akwai amfani ta yaya za ka yi kuma a ina ya kamata ka yi don ba a ko'ina bai mutum ya kamata yi magana ba duk yanayi bane za ka yi magana ba kuma duk abin zai faru bane dole sai ka sa bakinka to wannan zai yana daga cikin tsare harshe idan mutum ya yi haka ya zama mutum mai hankali to Allah ya tsare mana harsunanmu sai yake cewa mutaharrizan min ikhwani wato mai kiyaye ƴan uwansa ma'anar ya kiyaye ƴan uwansa ya kauce musu ya yi hankali da su taharraza ma'ana tawaqqa ka kiyaye su ka mai da hankali a kansu ka yi hattara da su suwa ikhwanihi ƴan uwansa ikhwan ɗan uwa ƴan uwa ya shafi na nasaba dangi koko ƴan uwa daga na addinin musulunci duk ya shiga ciki almuslimu akhul muslim ma'ana wanda kake mu'amala da su yau da kullum ƴan uwanka na dangi na jini koko ƴan uwanka musulmi yace ka kiyaye su da hankali da su dammin yake cewa falam yu'dhi an-nasa qadiman illa ma'arifuhu tun da can ma babu wanda yake cutar da mutane illa ma'arifuhum sai waɗanda suka san su ɗan uwanka wanda ka san su su ne za su cutar da kai tushasa mala ya ce ka kiyaye su don me don ka kubuta daga sharrunsu gwargwadon hali iya iyawar ka karanta ka rage cutar wasu gare ka in ka kiyaye su ka san yadda zaka mu'amalance su ka san yadda zaka mu'amalance su kai hattara da su in ka yi wannan sai zaka rage cutar wasu gare ka amma kam ba yadda za a yi tsira daga sharrin mutane in dai kana rayuwa tare da jama'a kana shiga cikin jama'a cutarwa a aikace ko cutarwa ta harshe to amma ka san yadda za a inda akwai hali zaka kauce wa sharrin su to ka kiyaye su ka kauce wa sharrin su to cikin wannan abu bayyuba aka cuce ka sai kai haƙuri hadisi da muka kawo a sakin da ya gabata المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم مؤمنين ده مسلمين هنا شؤدين ده متاني كما إذا سكت شوتد شيء هنا هقولي يفي الخير أكم مؤمنين ده مسلمين ده بايع شؤدين ده متاني كما إذا سكت شوتد شيء بايع هقولي أما متى كبركو متحرزا من إخواني ka kiyaye su kai iya iya waka ka cewa ka kubce ka kubuta daga sharrin su an gane iki to fa lam yu'dhi an-nasa qadiman tunda can ba wanda yake cutar da mutane illa ma'arifuhum sai wadanda ka san su wadanda suka san su domin wanda ya san ka kana mu'amala da shi kana cudanya da shi ya san shigarka da fitarka da harkokinka saboda haka kullu kana tare da shi saboda haka akwai yuwuwar ya cutar da kai kuma galibi ina ganin idan ya cuka ya cutar da kai ma me za ka yi masa to dan kuna tare wanda kuna tare kullum zai wahala idan ya maka wani abu karama saboda haka sai wannan ya zama to cutar da kai da sauki a gurin su to ya za ka yi ba za ka kubuta daga shirin su gaba ɗaya ba amma dai kai kaffa kaffa mutaharrizan min ikhwani wannan ma yana daga cikin mai hankali kada ka sake wa mutane gaba ɗaya kawai ka razzube da kowa kana fara kana shiga kana fita ba ka tsaya ka duba anya wane ne ya yake anya mu'amala da wane ba matsala kuwa ba ka lura da mutane hakan baya yiwa dole sai in yi zamana kana lura da mutane ya hankalin su yake ya halinsa yake ya halinsa yake ya tunaninsa yake ta dole zama to kana mai da hankali akan mutane to wannan shi zai baka dama zaka kiyaye su da yawa daga mutane ana cutar da su ne saboda rashin kafa kafa baka mutum baka san shi ba baka san tashin sa ba baka san zaman sa ba kawai zuci da Allah ba ni bashi naira 100 ka dauki ka bashi ka dauka ka bashi shikenan bashin da ba za a biya ba kenan sai lahira ba hana a taimaka mutane ba amma ka san da wa kai mu'amala to wannan yana daga cikin hankali imam ibnu juzay a cikin littafin sa al-qawanin al-fiqhiyya shi ma a cikin babu jami'i din ya kawo wannan matsala amma ya dan fara da bayani fiye da yadda al-imam ibnu abdul bar ya kawo yake cewa mutane kashi uku ne in ji imam ibnu juzay yace akwai asdiqa abokai yace wa qalilun ma hum wadanna kadan ne a cikin mutane aboki me yasa mallam yace kadan za mu zo mu bayani yace abokai yace kadan ne an fahimta yace wa ma'arif wadanda ka san su amma ba abokai ba kaga anan malam ya bambanta tsakanin wadanda ka san su da kuma abokai akwai abokinka akwai wanda ka san shi ya san ka shi ba aboki bane yace wannan kashi na biyu wa hum adarrun nasi alayka wadanda ka san su sun san ka wannan sun fi cutar da kai kamar da malam ya kawo falam yu'dhi an-nasa qadiman illa ma'arifu yace wa man la ya'rifu kashi na uku shine wa man la ya'rifuka wanda baka san shi ba wala ta wa man la ya'rifuka wanda bai san ka ba wa man la ya'rifuka wanda bai san ka ba wala ta'rifuhu baka san shi ba wannan shine kashi na uku fa qad salimta minhu ka kubuta daga sharrin sa wa salima minka shi ma ya kubuta daga sharrin ka dan baka san shi ba bai san ka ba babu abin da yake hada ku kashi na biyu wanda ka san shi ya san ka kuna mu'amala da shi amma bai kai matsayin aboki ba, to wannan shine zai cutar da kai, wannan shine bala'i. An fahimta? To kashi na farko shine aboki, abokai. Malam yace wa qalilun mahum, kadan ne a cikin mutane. Me yasa? Bayan wannan malam ya kawo sufofi da ka'idoji da sharuda na aboki sadiq. Sadiq aboki na ne, wani aboki na ne, ba haka muke cewa ba? Wani abokin wani, wani abokin wani, ba haka muke cewa ba? To waye aboki? To da yawa daga cikin mutanen da muke lissafa su a matsayin abokanmu, aboki na ne, amini na ne, tare muka tashi, babu abin da ke hara mu sai bacci, yake raba mu sai bacci. To amma a ka'idar Ibn Juzay ba aboki bane. Irin sufofi da ya kawo, ku ji sufofin nan. Abu na farko yace an yakuna sunniyan fi i'tiqadihi, yazo ma mai bin sunna wajen aqidarsa, ba dan bid'a ba. In kai aboki da dan bid'a ba aboki ba, wannan ba aboki bane. Kai aboki da dan sunna mai bin sunna. An fahimta? Abu ne biyu ce taqiyyan fi dinihi, mai tsoron Allah cikin addininsa, ba fasiki bane. Kunji na biyu. Na uku aqilan, mai hankali ne, laysa safihan, ba soko ba, ba wawa ba, mai hankali. Dan wawa zai cutar da kai, yana da wauta, yana da shiririta. Abu na uku hasan al-khulq, mai kyawun halaye. Abu na biyar salim as-sadr, mai lafiyar zuciya, ba zai gaba da mutane ba, ba zai gaba da kai ba, dan ka bata masa. Abu na shida thabit al-ahd ghayru mutalawwin, mai tsayawa akan alkawari, baya canjawa, da dadi da ba dadi yana tare da kai. Da yawa daga cikin abokai, inda akwai mannu wa salwani, inda akwai samu ne abokinka, ran da harkoki suka tsaya ba sai ya juya maka baya, ko sai ya gangama sai ya kawo da kai. Sannan akwai hali, akwai arziki, abokinka ne. Ran da ka shiga cikin matsi kunci sai ya rabu da kai. To amma aboki mai tsayawa kan alkawari. Na shida kenan ko? Sai na bakwai, zai baka haƙƙinka kamar yadda kana bashi haƙƙin shi. To shi ne yace mutum kashi na farko abokai, ita ma qalilun mahum, ya akwai dalilin da yace qalilun mahum. To waɗannan sufofi guda bakwai, kowa ya duba daga cikin abokanka, kowa yana da aboki ai ko, kowa ya tsaya ya zauna ya rubuta sunayen abokansa. To daga cikin abokansa waye ne wanda ya shika, ya cika waɗannan ka'idoji sharuda guda bakwai da Imam Ibn Juzay ya kawo? To wanda ya cika waɗannan sharuda shi ne aboki. In bai kai, in bai cika waɗannan sharuda ba, shi ma'arif ne, ka san shi, ya san ka. Kuma saboda haka akwai yiwuwar ya cutar da kai. Me yasa ya raba? Wanda ya kai matsayin aboki baya mai, ba zai cutar da kai ba. An fahimta? Da haka duk ina wannan dabaru ne, duk waɗannan dabaru ne mai na zama tare da jama'a. Kuma musulmi kowa yana buƙatar su. Yana buƙatar su. To lokaci ya zamu tsaya a nan. Abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ba mu ladarsa gaba ɗaya. Abinda muka faɗa ya zama da kuskure, Allah ya yafe mana gaba ɗayan mu. Allah ya ba mu ilimi mai amfani. Allah ya wanzar mana da zama lafiya a wannan ƙasa tamu da sauran ƙasashen musulmi waɗanda suke nufin al'umma musulmi da shari'a. Allah ya shiga tsakanin mu da su. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.